السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كان وانا دائما بسرعة دين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى دروبان الله سبحانه وتعالى يكربي عبادة دموكي إنما كي كري الله يافي منا. Allah ya sanya mana wannan ibada cikin abubuwan da zamu farin ciki da su da rayuwarmu ta duniya da lahira. Allah ya yafe mana zunubanmu. Yan uwa masu albarka, ina taya mu murna da wayar wannan safiya ta Juma'a. Ya rana ko safiya ko yini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine mafi alkhairin yininnuka gaba daya. Yace mafi alkhairin yininnuka shine yinin Juma'a. A cikin sa aka halicci Annabi Adam. A cikin sa aka shigar da shi aljanna, a cikin sa aka sako da shi nan ban kasa, yace kuma kiyama ba za ta tashi ba sai ranar Juma'a. Yan uwa masu albarka, wannan rana ta Juma'a rana ce mai muhimmanci a musulunci. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa da Yahudu da Nasara ba su yi mana kishi da hasada akan wani abu ba fiye da inda suke mana kishi da hasada akan ranar Juma'a. Da fadar amin a bayan liman ko bayan ka karanta Fatiha an kace amin, to suna bakin ciki. Annabi sai ya bayanin abin da yake faruwa, yace saboda Allah ya ba Yahuda zabi, ku zabi rana a cikin ranaku, sai suka zabi Asabar. Sai ba Nasara zabi, ku zabi rana a cikin ranaku, sai suka zabi Lahadi. Mu Allah subhanahu wataala sai ya zaban mana ranar Juma'a. Ranar Juma'a zaɓi ne na Allah ga wannan al'umma. To Yahuda sai suke bakin ciki ne yasa su Allah bai zaɓi musu bai ba su zaɓi. Sun san zaɓin Allah yafi. To sannan na biyu, sai Allah subhanahu wata'ala yasa Juma'a za ta fara zuwa sannan Asabar sannan Lahadi. Sun riga mu zuwa ban ƙasa, sun riga mu zuwa duniya. Amma kuma Allah sai ya saka mu a gaban su. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan haka har ranar tashin alkiyama mu ne a gaba. Ko a kiyama sai an fara mana hisabi sannan ai musu hisabi, sai mun fara shiga aljanna insha Allah sannan su kuma su shiga. To wannan din ya dada tunzura su, ya zamu zo a bayan su kuma a gabatar da mu a gaban su. To sai manzo Allah ya mana wannan bayani dan mu san muhimmancin wannan rana ta Juma'a. To sannan fadar amin kuma yace idan liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yace amin, kuka ce amin, mala'iku a sama suna cewa amin. Idan fadar amin din ku ta yi daidai da tasu, sai a gafarta muku zunubanku. To wannan din shi ma ya dami Yahudawa, sun ji ba sa jin daɗi, saboda haka su ne mana hasada. Da haka karkafa su cewa amin a bayan liman duk sanda ya kace walad dhalin. Ko kai ka karanta Fatiha kace walad dhalin, to lallai kace amin. Saboda wancan abin ka samu waccan daraja da falala da ake samu, ko wanda yace amin yake samu. Yan uwa masu albarka, dalilin haka ne musulunci ya shar'anta waɗansu hukunce-hukunce a wannan rana ta Juma'a, wanda ya kamata kowa ya kula da su a matsayinsa na musulmi. Akwai basics manya waɗanda wannan na duk ranar Juma'a ne haka ake so kai. Akwai waɗanda kuma shiri kake saboda Juma'a, ba lallai ya zamanto kowanne mako ba. Sunna ta farko a wannan rana ta Juma'a ita ce alhamdulillah, mu yi godiya ga Allah mun riske ta a halin yanzu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ranar Juma'a a sallar asuba bayan Fatiha a raka'a farko yana karanta suratul sajda, alhamdulillah ita muka yi a halin yanzu. Raka'a ta biyu bayan Fatiha yana karanta suratul insan, hal ata alal insan, ita ce muka yi yanzu. Yan uwa mu gode wa Allah da Allah ya ba mu sa'a muka riske wannan sunna. Sunna ta biyu a cikin ta shine a cikin sajada din akwai sujada da ake yi bayan an karanta ayar sujada din. Alhamdulillah ita ma mu gode wa Allah mun samu mun yi ta, mun karanta sujada din kuma mun yi. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, kamar yadda Imam Muslim ya rawaito hadisi cewa duk ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar asuba bayan Fatiha raka'a farko yana karanta suratul sajda kuma yana yin sujada a cikin ta. Bayan raka'a ta biyu, a raka'a ta biyu bayan Fatiha ina karanta suratul hal ata alal insan, wannan kamar yadda na faɗa shine abin da muka yi. Muna roƙon Allah ya amsa mana. Allah ya sa wannan koyi da muka yi isa mana zaman to mana tsanin tsira duniya da lahira yan wa masu albarka a karkashin wannan malamai sai suka ce mutum yace bari wannan satin ya karanta suratu sajida sati mai zuwa kuma ya karanta hal a ta'ala insan suka ce wannan bid'a ne ko kuma yace bari ya karanta suratu sajida din amma ba zai yi sujjadar ba suka ce wannan ma bid'a ne in zaka yi sunnar kai ta gaba daya shi musulunci abin da yake so udkhulu fi silmi kafani in aka ce kai kawai kai idan ba zaka yi ba ka bari ragowar ma ya halatta ai ba lalle ne sai an yi ba amma in kace zaka yi sunna din to ka dabbaka ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ta to baka kawo ta shari'a ba kenan da ba yan wa masu albarka wannan shine ainihin wato bayani akan wannan gaba ta farko da ta biyu akan sunnonin ranar juma'a sunna ta biyu ta ranar juma'a yan wa masu albarka ko ta uku ana so a wannan rana ka karanta suratul kahfi imma gaba dayanta wa imma wani sashe daga cikin ta in ba za ka karance ta gaba daya ba to ka karanta ayoyi guda 10 na farkon ta ko ayoyi guda 10 na karshen ta wannan ana so ka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wanda yake yin wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare shi daga sharrin dujal idan ya bayyana kai ba za ka fada cikin komarsa ba ba za ka fada cikin yamarsa ba ba za ka fada cikin yuyarsa ba wadanda zai ribata kai ba za ka shiga cikin su ba Allah zai tsare ka yan wa masu albarka dujal din nan ina fadar da bayyana saboda tara ka aiko su da manzon Allah yanzu kun ga manzon Allah barin sa duniya ma shekara nawa 1433 yanzu barin sa duniya kuma tara ka turo su ashe ka ga yadda da kusantowa kenan saboda haka mu dauki matakai da musulunci ya nuna mana saboda mu tsira daga sharrin sa akwai matakai ko abubuwan da sukan nuna mutum zai iya bin sa mutum ya zamanto ina sha'awar kada kade waƙe waƙe shirme wato abubuwa na batsa da sauransu kamar yadda muke gani yanzu a kafafan social media to na alama ce cewa mutum shedan ko dujal din nan ya bayyana zai samu nasara akan sa to mu ringa yin waɗannan abubuwan sai zamanto kariya gare mu daga bin zambarniyoyin nasa hanyoyin nasa ballantana a lokacin da zai zo mu fada cikin waɗanda za su bi shi yan wa masu albarka sunna ta huda wannan rana ta juma'a ana son a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ina daga mafi alkhairin kwanakin ku ranar juma'a da haka ku yawaita salati a gare ni a cikin sa salatin naku ana bijirar min da shi ma'ana ana nuna masa cewa wani dan wani yayi masa salati to wannan abin kuma alkhairi ne ga wanda yayi salatin sunna ta gaba yan uwa masu albarka a wannan rana ta juma'a ita ce yin wanka da sa mafi kyawun kaya sannan mutum ya shafa mai daga gidansa ya fesa turare waɗannan duk sunnoni ne guda hudu da kake yi a gidanka gabanin ka fita zuwa sallar juma'a ka sa kayanka mafi kyawu in so samu ka sa farare idan babu kar ka sa baki kar ka sa ja an fi son wata kala ba waɗannan ba sannan ka yi wanka sannan ka shafa mai sannan ka shafa turare idan akwai buƙatar shafa mai sai ka shafa in babu buƙata to sai ka bari shi wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajibi ne akan duk mutumin da ya balaga ba option bane ba abin da ake bayo mutane ba a'a dole ne ranar juma'a kai wanka saboda haka a zamanin Umar dan Khaffab Usman dan Affan ya makara zuwa masallaci sai ya shigo bayan ya riga ya hamun bare sai ya tuhume shi yace sai yanzu ka zo masallaci sai ce wallahi amirul mu'minin na samu matsala ba yanzu nan daga kasuwa nake ko da gida alwala kawai ne na tawo masallaci sai ce to ita ma alwala a gojiyar mutum kamar ka ma'ana ka san wanka annabi ya umarni ai dan me zaka yi alwala to nan dai dan yi uzuri sannan ya kyale shi to ran juma'a so ake kai wanka amma idan baka samu dama ba to babu laifi sai kai alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa yi wanda yi alwala ranar juma'a sabi hawa ni'mat sai ba laifi amma wanda yi wanka fal ghusl afdal yin wankan shi ne yafi saboda haka mai kokari da yi wankan juma'a an fi son ka yi wanka ka sadar da shi zuwa masallaci amma a matsayinmu na ma'aikata a matsayinmu na 'yan kasuwa a matsayinmu na masu shigulgula wanda suna wajen gidajenmu da masallatanmu
to babu laifi wankan da zaka yanzu zaka fita sai kai niyyar wankan juma'a. Ina fatan mun fahimta. Kuma wanda yake wankan juma'a shine kamar ragowar wankan tsarki, saboda haka haka kamata mutum yayi sai yi wannan niyyar. Sai kuma daga can in ya so daga wajen aikin sa, daga kasuwar sa, daga wajen inda yake nema, sai ya karasa masallacin juma'a. Sunna ta gaba ta wannan rana ta juma'a, ƴan uwa masu albarka, neman as-sa'a wani lokaci a ranar juma'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar juma'a awa 24 ce. Yace bawa mumini ba zai gushe ina roƙon Allah wani abu ba a sa'a ƙarshe daga ranar juma'a sai Allah ya bashi abin da ya roƙa. Malamai sun ta bayanin wannan lokaci ne wannan, wasu sun ce lokacin da liman ya hau minbari, wasu sun ce lokacin da ya zauna yace ku nemi gafara Allah. Malamai sun yi maganganu da yawa. Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad ya kawo maganganu guda 40 da malamai suke akan wannan lokacin. Amma magana mafi inganci lokacin ina nan bayan sallar al'asar zuwa faduwar rana. Da aka yi zo daga aikin magabata in ranar juma'a bayan sallar al'asar in suka je suka zauna ba su barin masallaci sai an yi kiran magariba. Za a zauna don dai a dace da wannan lokacin. To ƴan uwa masu albarka, ranar juma'a ana san mutum sunna ce mutum ya nemi wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in dai ka dace da lokacin kana roƙon Allah subhanahu wataala to kai kuma Allah zai biya maka buƙatar ka, zai amsa maka wannan abin nan. Yan uwa mu muka fi cancanta da yin wannan abin, da yawa muka samu wannan gabar na kan ce mu muka fi cancanta. Lokacin mu fituna ta fi yawa, tashe-tashen hankula sun fi yawa, matsaloli sun fi yawa, nesantar addinin ma ya fi yawa. Ashe kenan haka nan kangara ta iyalai, ashe kenan mu muka fi cancanta da mai kokari mu ga cewa duk inda aka ce ana amsa addu'a to mai kokari mu nemi wannan lokacin. Allah subhanahu wataala ya ba mu iko. Yan uwa masu albarka, waɗannan su ne manya-manyan sunnonin ranar juma'a da ake son duk juma'a mutane su aikata su. Akwai waɗanda su in akwai bukata kamar aski, in kana da bukatar aski to ana so ka yi a ranar juma'a. Kamar giya alhamis za ka iya yi saboda ka taru juma'a. Yankan farce za ka iya yi tun jiya, amma idan da hali yau da safe gabanin ka tafi masallaci yau ake so ka yankan farce in kana da bukata. Irin waɗannan su kuma bukata ce, sai bukata ta taso sannan sai ka yi su. To in ka hada su sai ya zamanto ka samu cikakkiyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar juma'a. Kuma da wannan ne ake samun dace. Allah subhanahu wataala yace wa in tuti'uhu tahtadu, in kuma sada'a za ku shirya. Ina roƙon Allah, Allah ya shiryar da mu, Allah ya ba mu ikon yin da'a ga manzon Allah. Allah muna roƙonka duk abin da kake sunna ce ta manzon Allah, Allah ka sauƙaƙa mana ita. Allah kar ka sa mu ji nauyinta. Allah muna roƙonka ka hore mana ita. Allah muna roƙonka ka dora mu akan daidai, ka riƙo da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi. Allah muna roƙonka duk abin da muka saba roƙonka, Allah muna roƙonka Allah ka ba mu da neman tsari, kuma Allah ka tsare mu. Allah ka ba mu kyau a duniya, Allah ka ba mu kyau a lahira, Allah ka tsare mu azabar wuta. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim. Wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.